This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Bayan abin da wasu da dama ke ganin shugaban Amurka Joe Biden bai wani abin kirki ba a muhawarar da aka yi a daren Alhamis da dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump. Dan jam'iyyar Democrat suna tattauna kan ko ya kamata wani matashi mai gurbin shugaban mai shekaru 81 akan kujerar shugabancin kasar. Dabarar campaign din Biden ita ce dan samun muhawarar farko dan ganin yadda za ta kaya. Sai dai bai yi da kyau ba, inji James Manley, wani masanin dabarun siyasa wanda ya aiki ga manyan sanatocin jam'iyyar Democrat a cikin shekaru da suka gabata. Biden yana da buƙatar sake tabbatarwa da masu goyon bayansa da kuma kokarin shawo kan kananan masu jefa ƙuri'a masu zaman kansu a cikin jihohin da ke da muhimmanci sosai a zaben, cewa har yanzu yana da ƙoshin lafiyar da zai jagoranci al'ummar. Da yake magana da farko cikin tattausa da kakkausar murya, Biden ya fito a matsayin wanda yake soki burutsu a wasu lokuta. Ya bayyana a rude kuma ya gaza mayar da hankalinsa inda wasu lokuta ya yi tuntuɓin harshe. A cikin mintuna 90 na muhawarar da Trump, wanda ya fi iya magana da rashin yin faɗa fiye da yadda aka saba gani, ko da yake tsohon shugaban ƙasar ya yi furuci masu yawa na rashin gaskiya fiye da Biden. Rahotanni daga zirin Gaza a ranar Juma'a na nuni da cewa dakarun Isra'il na ci gaba da kutsawa cikin yankin yayin da suke kai harahara arewaci da kudancin kasar, yayin da ayyukan jin kai na yankin ke ci gaba ta abarewa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto mazauna yankin da kafafen yaɗa labaran Hamas da ke rafa a kudancin kasar sun rawaito cewa wasu tankokin yakin Isra'ila sun shiga unguwar Shakosh a birnin, lamarin da ya tilasta dabban mutanen da suka rasa mabugunansu a wurin barin tantunansu suka nufi arewa zuwa birnin Khan Yunis da ke kusa. Sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo daga wani abin da suka bayyana a matsayin Nahal Brigade da ke aiki a yankin Rafa, wanda ya nuna tankokin yaƙi suna ta birgima kan tituna da sojoji suna ta harbi kan wasu gine-gine. A halin da ake ciki kuma, wani taron jin ƙai da aka gudanar a jiya Juma'a a birnin Geneva, hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Falastin ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda aka fi sani da Anwa, ta shaidawa manema labarai cewa mazauna Gaza sun shiga cikin firgici da fargaba, yayin da ƙarancin man fetur da na agaji ke hana ma'aikatan agaji gudanar da ayyukansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kenya ba ɗayar gwaji ba ce ta IMF, ɗaya daga cikin take masu yawa na yin Allah wadai da asusun ba da lamani na duniya da aka gani a wannan makon akan kwalayen masu zanga-zanga a Kenya na nuna adawa da shirin ƙara haraji. Zanga-zangar wata matasa a shafukan sada zumunta suka ruda wutarta ta samu asali ne sakamakon shirin gwamnatin Kenya na ƙara haraji sosai domin biyan bashin da ake binta. Gwamnati ta karaya da shirin bayan da al'umma suka rikide a ranar Talata lokacin da masu zanga-zanga suka kutsa kai cikin majalisar dokokin kasar a Nairobi, inda 'yan sanda suka bude wuta suka kashe sama da mutane 20 a cewar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Shugaban kasa William Ruto ya sanar da cewa yana sauraron damuwar masu zanga-zangar kuma ya yi watsi da kudurinsa da ya janyo cece-kuce. Ya ce maimakon haka zai bullo da matakan rage kasafin kuɗi da kuma matakin tsuke bakin aljihun gwamnati don kokarin bunƙasa tattalin arzikin kasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta girka rabin injinan inganta sinadarin uranium da ta ce a farkon wannan watan za ta ƙara, sai ba ta haɗa sun fara aiki ba. Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya makonni 2 da suka gabata cewa za ta fada da karfinta cikin sauri ta hanyar karar rukunoni takwas ko gungu na IRSS din cikin makonni uku zuwa hudu. A cikin kwanaki biyu hukumar ta IAEA ta tabbatar da cewa an shigar da bi daga cikin injinan. A cikin wani rahoto na sirri da hukumar ta aiki wa kasashe mambobi a ranar Juma'a ta ce adadin ya rubanye zuwa yanzu. Rahoton ya ce hukumar ta tabbatar da cewa Iran ta girka guda hudu daga cikin takwas RSS sun cascade in ji rahoton.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin nan tashi lafiya
lafiya kallawo malama Margaret da fatan an yi karshen mako lafiya
kaji hausa ta sake aka ce lafiya
eh oh ah gaskiya au gaskiya na walla lafiya law walla au yau sakwatanci kika ji to shikenan to sakwatanci za mu yi yau
lafiya
lalle yau sakwatanci za mu yi malama Margaret ni dai sakwatanci da ni
Sokoto muka na
ha. Daro abin duni.
Zan rika practice. Bako zan nemi kan ba practice kafin ran Asabar.
To lalle kam.
Na kware.
A gaskiya haka ya kamata.
Zanga daga nan zuwa yaushe ne za a bani takardar kammala.
A gaskiya haka ya kamata malama Grace.
To na san yana yau me ya dauki hankalin ka nan Amurka?
Ah malama Grace, ai abin da ya dauki hankalin kowa yau wato wannan muhawara da aka tafka tsakanin yan takarar shugaban kasa a nan Amurka kamar yadda su suka al'adanta don su ba su yadda kawai ka ta yi a jefa maka ƙuri'a ba tare da ka zo ka bayyana wa mutane dalilin da yasa za a zabe ka da kuma dalilin da yasa za a kada a zabe abokin takararka gashi nan kuma kana kallon shi keke da keke ba wani ƙoƙoye.
Eh kaga kuma duk da yake an saba yin wannan sai wannan muhawarar ta shugaba Joe Biden bai ci da tsohon shugaban Amurka ta zama ta tarihi kasancewa ba a taɓa
samun irin haka.
Samun shugaba da tsohon shugaba da shugaba bai ci su yi na takara ba na ɗaya.
Na ɗaya ke
nan. Na biyu kuma.
Ba a taɓa samun masu neman wa'adin mulki biyu a lokaci guda ba kuma.
Sai
wannan karo.
Yawwa kuma ban da haka kuma a hukumance jam'iyyarsu ba su riga sun tsaye da su takara ba.
amma za a fara wannan muhawara.
Ka san sai an yi babban yawa, kaga sai an yi babban taro na kasa din nan na kowace jam'iyya, an kuma ci sun tsaye da su takara, an kada kuri'a, sun zama kamar yadda muke ya kasashen mu ma.
Eh, kware da
gaske. Yan takarar wannan jam'iyyu, amma an hakikanta cewa a ƙarshe duka dai su ne za su zama yan takarar. Kaga sabili da haka yanzu dai haka ana daukar su a matsayin yan takarar jam'iyyunsu da Democrat da kuma Republican.
Na'am, kware da gaske. Malama Grace, wato ke gane wato shi tasirin ma ni irin wannan idan kika yi la'akari da yadda Amurkawa suke kasawa su tsare. Yadda suke kallon abin nan kamar da Bature ke cewa religiously, kuma wani daga nan fa zai dauki alƙiblar wa zai zaba.
Haka ne, akwai har izo har a wannan lokacin akwai waɗanda ba su riga sun yanke hukunci akan wane ne za su zaba ba. Daga wannan muhawara ne za su, shi yasa ake faɗan cewa wannan muhawara tana da muhimmanci ƙwarai
ƴan
takarar nan, da yanzu haka dai suna tafiya keke da keke ne, babu wanda zai ce tsakanin su nan ga wanda yake kan gaba bisa ga yanda dai binciken ra'ayoyin jama'a suke tafiya.
Na'am, to ai Malama Grace, wai me yasa mu kasashen mu ba su mai da hankali sosai ga irin wannan muhawara din?
To wannan sanin gaibu sai Allah ya san yin duk abin da za mu ce.
Malama Grace, Malama Grace, kada ki yi rumfa, ba wani gaibu a nan ke sani, kada ki yi rumfa. Ko kace ba a baki da mu faɗa wa sarki ga ya to na yadda da wannan, amma kar ki ce ga ba kike da goro
ba hayi ne ba ki na ka tuba da sarki ne faɗa.
Ah, to ni gaskiya Malama Grace, ni kan gaskiya ba zan, tunda ni dan kasa dan ɗaya daga cikin dan kasashen da kuma ina da ƴancin bayyana ra'ayina, amma ni ina ganin kamar ni in zan bayyana na ra'ayi sai ga kamar watakila kila shugabannin namu ne watakila ba su dauki irin abubuwan da za su yi mutane da muhimmanci ba, wato kanin zabe nake nufi, saboda wasu lokuta sai ke ga ma mutum ya shiga zabe bai ko da alƙibla, bai ko da wani daftari ma da za a ce, sai lokacin da ya shiga ne sannan ne za a fara kimis limis kamanan kamanan kamanan.
Eh, menene za a yi? Eh, haka. To wani lokacin ma ko suna da daftarin ko akwai alƙibla, so dan nawa ne zaka zo ka gani an yi wannan ana cewa agenda ba an shata ta wai agenda, amma idan aka shekara guda idan aka koma za a ga a cikin wannan abin da aka alƙawanta za a yi guda nawa ne aka yi, guda nawa ne ina ne ake ciki. To kusan sai ka ce ni a gani na ba a ɗaukan zaɓen ma, to da dama suna ganin kamar ba abin da suke zaɓa shi ake ba su ba, to saboda ana ganin kamar ko sun yi ko ba su yi ba abin da suke so shi za su samu, to shi yasa ya yi ba sa ganin wannan da muhimmanci. Kuma so da dama ana ɗaukar cewa talakawan nan ma ba ɗauke su da wani muhimmanci ba, domin idan suna da tasiri akan ainihin waye zai tsaya takara da wane ne za a zaɓa da wane zai wakilce su, to waɗannan matakai da ake ɗauka a ƙasashe da suka ci gaba ɗin nan su ma za a kwatanta ko dai ba a yi daidai ba.
A gaskiya ne Malama Grace. To kin ga yanzu dai da ni da masu sauraro mun gano cewa a sheda marun fake kai tun farko a shi.
In ka ji anya ba yaro wallahi ba bi do babba ba, in ka ji anya ba maulo halama ba bi do goye ba, in ka ji anya ba dan dan mutu a mai mai kuri ba tuno ba sun shago ba da adu mai agun mai da mai agun takiya ka koma dama. Yamma da ku cikin yin gudu turu na bakura nuna mahaukaci na yamma gari ni da jima ara da mai na koyar ma mutuwa ina ruwan ki da so kai su lafiya gidan dan gangu sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badala da kai da ba yi na kan da kan namijin duniya gaban ka da kalbi koje mai ta shamalo in canji ina hakin da kalamu no lafiya a kai maki gawa yo gaba da kaga a sababin nan ka da alaka ta fara ma da baka san alika ne an ajali ba san da di ba shi da mutuwa ce da kina kai da
ta san yana kamar da muka saba bari mu mika gaiso fata alheri bisa ga zumunci ga dimbin masu sauraron. To bari mu faro daga garin ku ba dan ka san shi ba wani mai sauraron ma yau da kullum da ake kira Abu Yalo mai kurhuna ko mai karhuna ne ko mai kurhuna ne mai kurhuna da yace da san ina daga jihar Sokoto yace yana so a mika mishi gaiso fata alheri da sada zumunci ga Ahmed Ladan Girkau da Umar Makeri kasuwar Jega da Haddabi mai kwamfuta mai Yamafe Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Isa Jika mai saje da Aminu likitan dabbobi birnin Malam sai lamba ka ta fito
to
sai Murtala Faruk sai Murtala Faruku sanyin na dora can gida aka koba
muna godiya abuwan
da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki su dangi zomawa sai Kabiru Abubakar Bulanyaki da fatan an tashi lafiya bari kuma mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger wanda yake so a sada zumunci ga mahaifinsa Malam Muhammad Ato Malam Faturi da kanansa da kuma Allah ya sa dai kana zuwa gaishe su ba ta abar ya huce ne zaka gaida zaka sani da mutum
to amin ka gaskiya
ai mu a gida muna da wannan karamcin anan ne ga iyayenka ga da kun da tsallakin titi zuwa ganin su ma jidali
a gaskiya
sai baba Goni Muhammad da kanwata da kanwashi da Saratu Muhammad da sauran dukkan ƴan uwansa da abokan arziki da yace da sunayensu ba zai iya ambato ba sai Haddabi mai kwamfuta mai yama da Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki jihar Bauchin tarayyar Najeriya sai Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri da bawa Abdullahi Maska da Lawan bin Hambali MK dan Silba da fatar an tashi lafiya
to madalla malama Grace bari kuma mu leka wasu abokan aiki dake jihar Sokoton Najeriya domin wato mu isar da gaisuwar mu zuwa ga labaran lumo din daye shugaban hukumar kafafen watsa labarai ta jihar Sokoto da Dalhatu Abdullahi Safel Magori shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya da yake jihar Sokoto da Muhammad Gazali Muftar da Shehu Garba da Sani Bello da Tukuru Aliyu Arkilla dukkan su ma'aikata a sashen labarai na Rima Television Sokoto sai kuma gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Benji na NTA Sokoto da Jabi Ibrahim Elele Dabori na hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto sai kuma wasu abokan aiki a gidan rediyon Vision FM da suka hada da Shehu Jatau Sanyin na da Ibrahim Salihu Isa da Bello Abdullahi Abubakar Jayi da Ahmad Hassan Dan Mulki da Ziyanu Marafa da Murtala Garba da Abubakar Suleiman da kuma Umar Ahmad Kwari kai da daukacin dukkan dai ma'aikatan na gidan rediyon Vision FM da kuma Nasir Jambuzu wato na gidan rediyon Garkuwa FM dukkan su a birnin Sokoto sai kuma idan muka je a jihar Yobin Najeriya kuma sako ne na wato gaisuwa ta Abari Yahuce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar ta Yobe sai kuma Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Babayo Gambo da Magaram Niger da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Sani Muhammad Chindo Bauchi da kuma Kadori da Gaga dan Fulanin Warji gaisuwa ta bar fata alkhairi zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ibrahim Muhammad Karasuwa da Kawu wato Abubakar Kawu Girgir sai kuma Sa'idu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da Tukuru Harka Rejau da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farke gaisuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gaisuwa idan kuma muka koma bangaren jihar Katsina bari mu gaida wato Haruna Muhammad Katsina da kuma sarkin Katsina Dr. Abdulmuminu Kabir Usman da sarkin Daura Alhaji Umar Faruk da kuma sarkin birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin mai gwari na biyu da Honorable Shafi'u Madawaki Inonu da Malam Danjuma Katsina wato mamallakin jaridar Katsina Times Online da ke kofar Kaura Katsina sai Usman Manika mai ruwa funtuwa da Abdulkadir Saukawa director labarai da lamuran yau da kullum na gidan rediyon jihar Katsina sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya Ummi Elegance Fit da Hajiya Abu Yarfulani da ke kofar Soro da kuma mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna da fatan dukkan su Malama Grace za su yi ƙarshen mako da ni lafiya.
Ka shigo da buhun
to buhun Malama Grace lalle yau
kuma buhun labarai
lalle a labari guda ne wanda na tsinto shi a shafin sada zumunta na Facebook na Yusuf Nadabu
to
wato Yusuf Nadabu yana daya daga cikin wato masu wallafa wasu irin labarai ko kuma wasu irin abubuwa da irin haka na hikima da basira da za su dan caza maka kwakwalwa Malama Grace kamar yadda nake so yau da ke da masu saurare yau kuma kwakwalwar ku ta dan cazu
to a shirye muke ba mu sha anje ba mu sha
kuma idan na bayar Malama Grace ke zaki fara bada ba mu amsa yau kamin mu ji su kuma masu saurare daga su kuma na su abin da za su kuma kada ka sa ni akwana
na sanyin na kada ka sa ni akwana
ai ba kwana ba ina ganin ko ina Yusuf na dabu sai ya saki amma dai bari ki ji labarin Malama Grace labarin da ya wallafa shi a shafin sa na Facebook yace ya na video ne yace Malama Grace wato shi dai yana so ne sai na'urar computer to sai ya je wurin mahaifinsa sai ya ranto naira 50,000 ya je wurin babarsa ya ranto naira 50,000 Malama Grace naira 1,000 nawa ya ranto kenan
100 kenan 100
yawa naira 100,000 to da ya tafi sayan wannan computer laptop din sai ya same ta akan kuɗi naira 97,000
to
yanzu daga cikin abin da ya ranto nawa ya rage
dubu uku na sanyin na
madalla to cikin dubun na uku sai ya ga bari ya je ya rage bashi sai ya je ya ba babansa naira 1,000 ya ba babansa naira 1,000 ya ce kowannen su ya rage cikin bashin da ake binsa yanzu nawa ne suke binsa Malama Grace
saura 99,000 kowanne
a
49,000 kowanne
madalla kowannen su 49,000 to sai saura ba ke dama cikin wannan 3,000 din kin san da ya ba su 1,100 ba saura daya ba to sai daya sai ya dauka sai ya saka ta aljihu da zimmar zai je shi kuma ya kashe ta to
fa
sai yazo da yazo sai ya fara lissafi yanzu baban sa yana bin sa naira 49,000 mahaifiyar sa naira 49,000 eh aka hada su Malama Grace nawa za su bayar
to sun kaga ana
dubu 98 kenan 98 za su bayar ko ba haka ba 98 za su bayar ko ba haka ba
sai haka zai ba 200 babu
yawa 200 babu madalla
irin
lissafin gida ba to sai ya dauko waccan naira 1,000 din da ya saka aljihunsa da zimmar zai kashe ya ce okay to ya fara kashewa sai ya zo ya dora ta a kai ke ga duk kuɗin da ya maida su ko
a injishi
to amma yanzu da yasa sai kudin suka zama naira 99 har yanzu ba 1000 shin malama Grace ina naira nan 1000 ta shiga
ai saboda kudin shine zai mana bayani ina 1000 ta shiga
malama Grace ta koma rumfa
yayin sai ke bada ina me ya ci 1000
to yanzu shin me ya ci 1000 kin da gane lissafin ai ko
na gane lissafin me ya ci 1000
yawa to me ya ci 1000 saboda haka malama Grace zai tayar rumfa saboda haka masu sauraron mu muna jira mu ji sakonni daga gare mu daga gare ku
musamman abin da ya ci 1000 na neman sai da abin da ya ci 1000
gaskiya ina 1000 ɗaya ta shiga
ka ba da dodo rido
to gaskiya kam
muna godiya kwarai da gaske da wannan menene ake cewa kacici
na Yusuf na Dabo ba muna godiya sosai
na Yusuf na Dabo
na'am
to abin da zai faru shine na san yana kamar yadda muka saba muna kafa ne a sada a shafinmu na sada zumunta a Facebook
na'am
mutane sai mu zaba amsoshi mako mai zuwa
dama ai ba email za a turo mana ba wannan abi mu a shafukan mu don a bayyana mana shi ina ne safin ina
a Facebook ne
a shafukan mu na sada zumunta na Facebook ba yawa sai a
ga mana
Allah ne ya ci 1000 nan ta Yusuf na Dabo da Allah a nemo ta shin ina ta shige
daga mana hannu na sanyin na sabiri da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.